alaikum barkamar taki saduwa a cikin shirin fatawa kai tsaye shirin da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badara Abubakar yake daukar nauyin zuwa a kowanne mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Nasiru wato Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba akwai lambobin waya da ake turo tambayoyi 07715190814 07715190814 dan an jima kuma dake afan zan na gyara wannan kafin mu kai ga karanto tambayoyin da tunuku kargara kuka aiko yanzu zan sada ku da shi mallam domin gabatar da mukaddama kamar yadda aka saba akan kallon.
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmah وهي لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدم ما أيو ذات كسن شيء كسان غدير واتي تريت تيا زنگ بات دون مقدمة أكان عبندا نكي يوم سامن كلاي كلاي ما يا أكي دنغني دني من كارم بياني تفوز كان حالتي كوكو مرش حالتي نيو أمتاني سكان كراني شيء واشين ميهو كنشن ciyawa ta cikin kabari a iya nome wannan ciyawa ko ko bai halatta a nome ta idan kuma an nome ta ya halatta ko ne ta ko bai halatta ko ne ba sannan irin bishiyoyi da suke fitowa cikin kabari ya halatta mutun ya amfana da su ma'ana idan kamar irin a ce akwai kanya ko magariya ko wata dangin bishiyoyi da ake cin yayan su shin ya halatta mutun ya ci wannan ya'yan bishiya kuma ya ma halatta mutun ya sari wannan itace na wannan bishiya ko bishiyoyin kabari yaje ya kona ko dai wani amfani ne da kullun ko ko shi ma wannan baya halatta to daga cikin abinda na karanta na fatawoyin malamai cewa abinda ya shafi makabarta na farko dai dama zaka samu kala biyu ce akwai makabarta wadda hukuma ce take hubustar da ita ana hukuma ce za ta yanka wani bangare ta ce wannan wurin a je a dinga binne mutane a ciki to irin wannan wurin ya zama hubusi ne wanda za a dinga binne mutane in ma ya cika yana da kyau a sake maimaito wannan binnewa don a dade ana cin amfanin wannan wuri kamar yadda na faɗa wata munasaba mu daga cikin rawun azancin da muke yi shine zaka ga dandanan muna yawan canjin makabartu daga waccan zuwa waccan daga waccan zuwa waccan har ma duk a zagaye gari da makabartu kuma abin ya samo asali daga binnewa da muke da tuka ne tukunya ko ta shekara 100 ko ma sama da haka to idan mutun ya buga kawai zai yi dinga ta nan wata ainihin an ji karar ta sai a ce to ai shikira tsallake kabari ne wanda kasashe da suka ci gaba zaka ga cewa kai koda ma nan Najeriya akwai yankunan da ba su amfani da tukane suna yin amfani ne da itace ko kuma bulullukan misali na kasa idan aka binne mutum to sai a jera itace a kai zaka ga sai itace kamar wanda za a yi girki sai zama ainihin an shimfida su gaba ke dai sai a kwaba kasa shikenan sai a yabe itace koda na abin nan ne koda na azara ne irin ta gigin yakota da bino idan tai shekaru masu yawa to lalle za ta yi rauni musamman tana cikin kasa ba wai waje ba za ta yi rauni zai zama ainihin ma da tamar mashe ita da kanta to ballan sana kuma da magarin itace wannan zai sa idan aka samu ɗan shekaru da an zo an sake sarawa to shikenan ɗayan biyu idan shi wannan ma'abucin kabari mutum ne wanda Allah ya yi shi daga cikin wanda kasa ba ta cin naman jikinsu Allah ya masa wannan karamar za ka ga cewa dole sai a tsallake kuma sai a yi gaba in kuma dama kasa ta riga ta gama da komai kawai shikenan sai a binne wani to saboda haka ne abin da ke so in ce idan wuri hukuma ce ta bayar da shi ya riga ya zama hubusi na dindindin wannan wurin za a ci gaba da binne mutane kuma idan ya zama cewa akwai bishiyoyi a ciki muddin dai bishiya ce wata ba wani dan adam ne ya zo ya shuka ta ba magariya ce kurna ce kanya ce kadanya ce din ya ce duk irin wannan dai wanda Allah ne yake fito da kayansa kuma ruwan sama ya zama cewa Allah ya shayar da su ta hanyar ruwan sama to wannan daga cikin fatawoyin malamai da na karanta cewa ba laifi muddin dai abun ba zai bari zuwa ga fitina ba ya halatta mutum ya diba ya ci idan yana so ya ci kuma ya kai gidansa a ci sannan bishoyin idan suka yi yawa to ɗayan biyu ko dai ya zama izini ne buɗaɗɗe ga mai dukkan mai bukata ya zo ya sara ko kuma akwai jiha ta ita hukuma a ce ta hanyar mai unguwa ko hanyar dagaci ko hanyar wanda daga cikin shugabannin al'umma wanda shi ake neman izinin sa to idan wannan tsarin shine to dole ne mutum ya je nemi izini ga shi wanda ake neman izini na saran wannan bishiyoyi ko ɗiba wani ya gita ce in kuma kofa buɗe take ma'ana an yarda cewa kowa zai iya zuwa ya sara kowa zai iya ɗiban ya gita can to ta fuskan halacci na shari'a babu wani nasi ko dalili da ya haramta cin gajiyar su wannan abubuwa amma idan ya zamo cewa wani mutum ne ya shuka to kaga wannan ba wani wanda zai yi masa kutse akan abin da shi ya shuka kuma ya bashi ruwa misali zai iya yiwuwa akwai jihohi ko kasashe wanda su masu kula da makabartu suna da cancantar su duba wani wuri a gefe su shuka ko goba ko lemo ko gwanda ko wani abu daga cikin danyen abubuwan da ake shukawa a matsayin su na wanda suke nan dindindin don su yi amfani da wannan irin wannan baya halatta wani mutum ya je ya ce zai ɗiba saboda akwai wanda ya shuka kuma shi ke bar ruwa har ta kai matsayin da ta kai sannan abin da ya shafi bangaren ciyawa shi wanda yake cikin kabari baya cutuwa da ciyawa ko ya amfana da ita ba ma ciyawa ba duk wani abu da zai fito ko itace ne ko ciyawa ce ciyawan nan mai yin tsawo ko kuma yin yado shi dai wanda yake cikin kabari baya amfana da wannan kun ba zai cutu ba mu da za mu shiga makabarta domin binne wani to mu ne wannan ciyawa za ta iya cutarwa idan duhunta yayi wa musamman zai iya koye wani abin da zai iya cutar da mutane ko kuma ya zamo ainihin ta bushe duk ta yi tsini ta yi tsatsagai mutum zai iya takawa ya zama ya cutu to ma'ana dai mu ne za mu amfana ko mu cutu da irin wannan ciyawa saboda haka idan har yanayin ciyawar ko bishiyoyin sun kai suna cutar da wanda za su kai gawa ko dai ta fuskan boye kwari masu cutarwa ko kuma a'a hatta ma abin da ya shafi ginin kabarin sai an sha wahala kafin a yi saboda wannan ciyayi to ya halatta a sare waɗannan ciyayi ko kuma a zo a sa lauje a yanke su ko a zo da adda duk ainihin a sare su ta fuskan konawa ya halatta a mai da wannan ciyawa gefe daya ainihin sai a tara a kone a nan bai kamata a tara ta kuma ta dade a tare sannan daga baya kone ba domin idan aka tara ta samu yan kwanaki to zaka samu irin su beraye wasu kwari kuma duk sun zo sun samu rin kwana lokacin da za a ce a kone ta to su kuma an kone wayannan bayin Allah an cutar da su saboda haka amma ba daidai bane ba a ce ita wannan ciyawar ta bushe tana kan magabatu a zo a ce to shikenan a sa wuta ya zama tana ta ci akan magabatu wannan ba daidai bane shari'ar musulunci ta haramta a wulakanta kabari shi yasa aka hana mutum ya zauna akan kabari ko ya taka a inda kabari ba wai dan idan an sa wutar shi wanda yake cikin kabari zai konu da ita ko ya cuta da ita ba a'a amma dai akwai alaman wulakantawa akwai alaman wato rashin dauka wanda yake ciki da muhimmanci wannan idan muka duba asalin shi kansa ma abin ne dan adam ai karramawa ce Allah subhanahu wataala yi wa dan adam duk wata dabba wacce ba dan adam ba dabbar da ba cin take ba to in ta mutu sai dai aje a yar sai dai idan an ji tsoron katewari shine za a yi rami ya zama ainihin an binne ta amma ba wai dan tana da wani hurumi ko wata alfarma ta cewa ainihin dole a yi rami a binne ta ba haka nan ma wacce ake ci ta mutu akwai a ce tanki ya ce sani ya ce shi ma wannan za a ji a yar sai dai idan an ji tsoron doyi shine za a ce ainihin a tona domin ya zama an binne to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata kuma wata ayar thumma amatahu fa aqbara Allah subhanahu wataala yake da shin bamu saka kasa ta zama wata matattara ba ga yan adam rayayyu da kuma wanda suke matattu rayayyu suna yawo a kanta matattu kuma suna cikin ta sannan daga cikin karamomi da Allah ya yi ma dan adam ya fada kita thumma amatahu sannan Allah subhanahu wataala ya karbi ran dan adam fa aqbara kuma ya saman masa gurbi na kabari da za a binne shi Mishaji malamai suna fadan kissan Ibnu Adam, ayan Annabi Adam wanda a Isra'iliyat suka fifice da cewa Kabil da Habil, wanda dai hadisi bai inganta akan wannan shine sunan su ba, amma da shine abin da aka saba fada. To in ya tabbata hakan zamu ce Kabila ya kashe Habila, saboda haka tunda bai taba ganin gawa ba, bai taba ga an yi kisa ba, gashi ya kashe shi amma kuma bai san ya zai yi da shi ba. Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi. Sai Allah subhanahu wataala ya turo hankaka ya dinga wato anifin tonar kasa domin ya binne nasa dan uwan, kamar yadda malaman tafsiri suke ta hankaki ne guda biyu suka zo suna fada ɗayan ya kashe ɗaya, ko kuma a'a ɗayan ya zo ya ga gawar ɗaya, saboda haka yayi tono yayi tono sai ya jawo wannan dan uwan nasa sai ya binne. Malamai suka ce anan wato an nuna mu shi wancan dan Annabi Adam yadda zai binne dan uwansa, shi yasa yake cewa ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa wari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin. Saboda haka sai yake cewa kai cansa ya za a yanzu ya gajiya ya kasa kasancewa kamar yanda wancan kaka yayi, wato ya samu dabara da hikima wanda zai binne dan uwansa. Wasu malaman tafsiri suke cewa wannan uwa nasa yayi ma wajen wuni biyu ko wuni uku, wasu ma suke cewa ya saba shi gashi a kafada yana yawo yana wari, kuma yana nufin ya rasa yadda zai yi da shi. Almuhim dai Allah subhanahu wataala sai ya koya wa dan Annabi Adam yadda ya kamata ya binne dan uwansa, wanda wannan ta zamo sunna ce ko da kafiri ne ya mutu ba za a bar shi hakan nan ana ganin gawarsa ungulaye da tsuntsaye suna ci ba, ba wanka dai ba sallah ba komai za a jawo shi a binne a matsayin sa dan Adam da Allah ya karrama. Saboda haka kenan in ya zama ita kanta binnewar karramawa ce, kashi kenan ba abin da ya dace ba ne kuma wanda ba zai halatta ba a zo a ci haka nan a zo a banka mace yayi wuta suna ta ci akan kaburbura, wannan ba daidai ba ne ba, muddin dai kamar yadda na faɗa an hana zauna kan kabari ko a taka shi, to min babu a wala duk abin da zai ba yi zuwa ga wulaganta shi bai halatta yi wannan abin ba. Saboda haka in ciyayin sun yi yawa kamar yadda na faɗa sai a zo a nome su ko a yanke su a je a tara su, ana tarawa kafin ma wasu kwari su shiga, shikenan sai a kone su, an riga an gama da wannan bangaren. Saboda haka ya halatta a yanke ciyawa kabari, ya halatta a ci ƴaƴan bishiyar kabari ko a salire shi bishiya ta kabari domin ainihin ya zamo an yi amfani da shi. Amma abinda muke maimaitawa idan har ɗiban ko saran zai bayu zuwa ga fitina, to dole ne mutum ya kauce ma wannan fitina, ba na ya zamo idan ya taba ba izini za a zo a dauki mataki a kansa ko wata tashin tashina ko wata ja'in ja, to anan baya halatta mutum ya wannan, dole sai ya biyo hanya wadda aka tsara ta kodai amfani da wannan idan abin da ya shafi yayin bishiyar ne ko kuma ainihin rassan bishiyar ne a sara, to sai mutum ya biyo ta hanyar da ta dace domin kada a sami matsaloli. Wannan na gaba gurguje zai zamo kaman amsa ta tambayoyin da nake yawan samu daga da abin da ya shafi shoyin kabari ko kuma yin nufin cewa kabari, Allah ya samu dace.
Masha Allah, masu sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo Jigawa, inda yanzu haka za mu karanto tambayoyin da kuka riga kuka tuno, kuma kafin sannan din za mu tunatar da lambar wayar da ake tuno tambayoyin 0706519084. Za mu tashi akan tambayar Malam Abdullahi Saban Fegi da ke Azara a jihar Bauchi, wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alheri, kuma karamakalla mutum ne ya yi tafiya ta kwanaki 7 zai ci gaba da cika sallah ne ko kuwa kasar zai, sannan idan mutum ya manta zaman tahiya na farko a sallah ya zai yi wajen daidaita ta, daga Abdullahi Saban Fegi Azara.
To abinda muka sha maimaitawa a wannan tambaya cewa sabani ne na malamai wanda ya aure shekara 1000, za mu samu mazhabar da muka fi sabawa da ita ita ce mazhabar Malikiya. Suna cewa idan ka je gari da niyyar cewa lalle za ka samu sallah 20 cif-cif, ma'ana za ka yi wuni 4, to daga zuwa ma su a wajen Malikiya sai ka ci gaba da cika sallah domin ka riga ka zama dan gari. To amma ko su suna ganin da za ka je neman wani abu ko neman wani mutum, kana zo aka ce ayya ai yayi tafiya amma gobe ake sa ran zai zo, gobe tayi a ce sai jibi, to in mutum zai shekara ana wannan zai shekara yana kasar ba zai cika sallah ba, domin da wannan mutum ya zo kawai shikenan zai juyo taho, ko su kaya ne ya zo nema yana zo aka ce ai kayan nan sai gobe za ka ko sai jibi jibi tai aka ce ayya aiki ne sai gobe kuma wata goben tai aka ce sai wata goben to nan ma mutun zai yi shekara yana kasuru domin wannan kayan su so kawo shi da ya samu zai juya ya tafi sa su kuma Hanafawa suna cewa suna da kauli guda biyu akwai kaulin da yake cewa idan har mutun ya san cewa zai yi kwana 15 shine rabin wata to shikenan da ya je ma sai ya ci gaba da shiga sallah amma idan abin da mutum zai yi ba zai kai kwana 15 ba to zai yi ta yin kasar har ya dawo akwai kauli mai cewa sati biyu ana kenan a wajen Hanafawa idan mutum kwana 14 zai yi zuwa kasa ko kuma ka ce 13 zuwa kasa kauli na biyu kenan to zai ta yin kasar har ya dawo da dama daga cikin malaman hadisi suka ce a'a ita kasarun nan matafiyi ne yake in dai ka gamsu kai matafiyi ne za ka ci gaba da yin kasuru har ka dawo garinka kuma a wannan gaba mun sha fada cewa ita kasuru ba ta la'akari da garin haihuwa yanzu da za a ce an haife ka a gari kaza kuma mahaifan mutum ma suna gari kaza amma kai sai Allah ya mayar da kai da zama gari kaza kila mutum a ce mutumin Sokoto ne Allah sai mai da shi Maiduguri da zama ko mutumin Kaduna Allah mai da shi Abuja da zama kuma iyayensa a can suke to koda iyayensa suna wannan garin nasa na farko inda aka haife shi idan yazo zai yi kasar ne har ya koma domin da shi mutafiye ne manzo alaihi salatu wassalam haifaffen Makka ne amma kuma duk lokacin da yazo Makka alaihi salam kasar yake yi har ya koma ainihin Madina to saboda haka dai wannan shine amma lokacin da mutum yake kan tafiya yana kan hanya wannan babu sabanin malamai cewa zai yi kasar tabbaisa ta biyu mutum ya manta zama na farko kamar yanda nikan fada so da yawa a irin wannan gaba daga cikin ni'ima da Allah ya mana mu musulmi manzo alaihi salatu wassalam shine ashare shine yake shar'anta abubuwa daga Allah subhanahu wataala to domin koyarwa Allah sai ya samar da wannan matsalan tare da manzo alaihi salatu wassalam dan mu samu abin da zamu koyi idan irin wannan matsala ta kama mu manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da yazo yana sallah an yi sabani wace sallah ce amma dai magana mun fidin jayi sallah azhar ce manzo alaihi salam yayi raka'a biyu to sai ya manta bai yi zama na farko ba yana miƙewa sahabbai suka yi tasbihi bai dawo ba alaihi salatu wassalam to shikenan har sai da ya ci kowannan raka'a biyu ma'ana ya kammala sallar sa cif to shikenan mai riwaya yake cewa fantadarna taslimahu falam yusallim sai muka jira mu ji ya sallame tunda an je karshen sallah an yi tahiyya sai bai sallame ba sai ya tafi yayi sujuda guda daya ya dawo ya sake zaunawa ya sake komawa alaihi salam ya sujuda ta biyu da ya dawo ya zauna shikenan sai ya sallame saboda haka kenan mutumin da ya manta zaman farko bai yi ba wannan ba zai da ba duk da cewa cikin littafin da muka fi sabawa na ahadari cewa an ba mutum zabe ko ya dawo ko ya ki dawowa na'am inda mutum zai dawo din ba za a ce sallar sa ta samu matsala ba to amma dai zamu ce yayi kari domin wancan tashin da ya kari ne to yanzu in ya dawo ya zauna yayi tahiyya yanzu zamu yi zai fahimci ya kari kenan a sallah idan ya kammala sallar sa sai ya sujuda ba'di to amma shi wancan halin na manta zaman tahiyya kun ba dawo ba idan mun yi la'akari ragi aka samu an samu ragin zaman da kuma karatun tahiyya to wannan zai sa kuma sai ayi sujuda kabali malamai suka ce rashin dawowar shi yafi dawowar manzo alaihi salatu wassalamu baya barin abu mafifici ya koma da baya tunda lokacin da ya miƙe sabai sun yi mai tasbihi kuma ya fahimci abin da ya faru amma alaihi salam bai dawo ba to shi yasa malamai suka ce duk da dawowar ta halatta amma rashin dawowar shine abin da ya fi dacewa
sai kuma tambaya da tarto daga wajen malam Nasir Yusuf da ke karamar hukumar Kiyawa a nan jihar Jigawa da yake cewa kar makalla ko menene hukuncin kyashi na furci da cin amana a musulunci
ai wannan ma salisu ba sai an bashi amsa ba shi kansa mai tambayar ya san cewa wato kyashi haramun ne domin kyashi dama shi yake kawo hasada kuma hasadan nan rena rabon Allah ne wato akwai rena hikimar Allah da wato zargin Allah ma akan ya dora abu inda bai dace ba ko kudi ko ilimi ko wani matsayi a rayuwa kai ko ma kyawun halittar jiki wani ga Allah ya mutum wani kyakkyawa sura ya dinga jin haushi ko ya ga Allah ya ba wani kudi ya dinga cewa kawai wani ba kauye kaza kaza to ai Allah dai halice shi an fi kasance cewa ba kauye ne kuma kai dan gari Allah shi ya san cewa kai dan gari ne saboda haka kuma ya ba wancan saboda haka kyashi ba daidai bane ba haramun ne kamar yanda shi ma munafinci mun riga mun sani cewa haramun ne munafinci ya kasu kashi biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqul itiqadi munafinci na zuci da kuma munafinci na aiki munafinci na zuci shine mutun ya kudurce kafirci ya bayyana musulunci yana fadan kalmar shahada da baki zai ma shiga masallaci ya yi sallah da shi amma kuma zuciyarsa kwata-kwata ba ta yadda da musuluncin ba to wannan zamu ce an riga yake musulmi amma a zuci kafiri ne kuma in ya mutu dan wuta ne inda bai tuba ba to saboda haka wannan shine munafinci mafi muni kuma mafi yawa shine alqur'ani yake magana akai sannan akwai annifaqul amali wanda manzo alaihi salatu wassalam yace alamatul munafiqi thalathun a wata riwaya ko kuma arba'un a wata riwaya alamar munafiki guda uku ce ko guda hudu ce in yi magana ya ƙarya idan yi alƙawari ya saba idan kuma aka bashi amana ne ko ya ci sannan kuma idan abin da aka yi alƙawari da shi to sai ya ƙarya alƙawari nan aka ce idan an hada gadara wato mu'ahada shine a yi alƙawarin zaman lafiya shi da wani kila faɗa suke da wani aka zo aka yi masa suruci to a zauna lafiya yace ya zauna lafiya to shikenan sai ya faki wannan mutum sai ya zo ko ya buge shi ko ya dai cutar da shi to duk wannan shine annifaqul amali wannan haramun ne haramci mai tsanani amma dai ba zai fitar da mutum daga addinin musulunci ba
sai kuma tambayar da fito daga wajen Malam Sa'idu dake kalmar kuma Sumaila a jihar Kano da yake cewa a karamin kalla ina so a yi nasiha ga masu satar baburan mutane ko sa ji tsoron Allah su mai ro mutane baburan su
to man salisu Allah jigan malam na mangi yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai fa'ida ba manzo alayhi salatu wassalam yana cewa mai sata ba zai yi sata ba a lokacin da zai yi wannan sata yana mu'mini ma'ana sai an zare imani kwata-kwata daga gare shi kuma ya zo ainihin hadisi duk abinda mutum zai irin wannan abu mai kama da cin amana ko yaudara wani ma za ka samu sata ce ta cin amana wani sai ka samu cewa makoci ne ko dan makoci ko abin da ya kama da haka wani ma aboki ne ko abokin aboki a haɗo kai da shi a zo a sace ba faɗin aboki to mutum ya sani cewa duk wani abu da ya irin wannan cutar a lahira afwan a duniya to ranar tashin alkiyama Allah zai masa tonan sirile fallasa shi kuma shi lokacin da ya wannan yana farin ciki yana dariya yana walwala yana ga ya cuci wani bai san cewa kansa ya cuta ba wallahi ko fitika mutum ya cuci wani ya cuce shi da niyyar cuta ba wai kuskuren da bai sani ba ranan tashi alkiyama sai da na sani cewa da na san da ya san da bai wannan cutar ba domin ɗayan biyu ko dai idan yana da lada Allah subhanahu wata'ala ya zabtare ladarsa a lokacin da lada kwaya daya uba zai je nema gunda kima daga su daya kima uba lada kwaya daya to a wannan ranan za a zabtare ladar da ke masu yawa in ma an yayi sa'a da ɗan ladar shi barawan a zabtare a ba waɗanda ya sata baburan su yi zalunce su in ba shi da ladar a kwashe laifukansu a labta masa saboda haka za su yi farin ciki su a ranar su ce ina ma ba ɗaya ya sata ko biyu ba saboda kaman banki ne suka yi kaman asusu ne suka yi ran da shi da a duniya ya sa su a cikin ɓacin rai suna baƙin ciki shi kuma yana walwala to ran tashi alƙiyama za a samu akasi shi zai tashi yana nadama yana baƙin ciki yana cizon ya tsawon da ba zai masa amfani ba su kuma suna murna da ladarsa da aka kwashe aka basu ko kuma da zanubinsu da aka ɗebe aka bashi wal'iyadu billah sannan gaba ta biyu wallahi duk mutumin da yake wannan ya tsaya ya kalla duk mutumin da ce al'adarsa ya zo ya sata ko ta babur ko ta mota ko ta keke ko ta kowane abun amfani idan zai yi shekara nawa yana satan nan zai ga kansa a tambaɗe a tsiyace a wahalce abun takeici babur inda wani zaka ga 200,000 sai babur nan sabo barawa nan idan ya je ya sata sai ya karar da shi 50,000 ma ba ruwansa wani ma to ba lallai kai 50,000 ma saboda ya san ba wahalarsa ba ce ba wannan kuɗin ka kaddara ma ya sati babur ɗin 200,000 ya satar ya sayar 200,000 da wahala ranar ta zagayo wannan 200,000 tana hannunsa ya je wani ma ya sha giya, wani ya sha kwaya, wani ya ba mata, ya barbadar da su ba amfanin duniya ba da tunanin lahira. Kuma zunubi yana nan ainihin yana jiran sa. Kuma karshe sai kaga shi wancan da aka yi masa satan Allah ya masa wani budi da wani rufin asiri. Inda babu aka sace masa sai ga Allah ya ba wancan mutum mota. Shi kuma yana nan a tambaye a tsiyace takalmin sa mai tsinke kafa inda zai dinke shi. Zaka ga mutum ya shekaru yana sata amma wallahi sai ka rasa ina abin da ya sata din saboda duk abin da ya zamo cewa ba na halal bane ba Allah dai ya albarkarsa mutum ba zai iya morar wannan abun a cikin natsuwa ko kwanciyar hankali ba saboda haka abin da ya zama wajibi ga masu wannan su ji tsoron Allah su sani cewa Allah subhanahu wataala yana kallon su kuma ko ba komai ai mai hankali ba zai so ya mu'amalanci dan uwansa irin mu'amalar da shi zai mu wani ba yanzu iya zuwa a ce ya je ya sato babur din wani babur din da yake kimar 100 ko 150 amma da za a ce wayarsa ta fada wacce mata wuce 5000 ba ba wai sacewa ba sai ya ji kaikayi ya ji ba dadi kai ba waya ba da zai fito masallaci ya samu an sace slippers din sa karshe sai ya yi miyagun maganganu kila mai tsinuwa saboda an sace slippers din sa amma shi bai kalli abin da yayi ma wancan ba wani sai ka san babur din nan ma na haya ne na hayan nan ba na shi wanda aka sata a hannunsa bane ba na wani ne wani can sai ka samu kuma mara hakuri sai ya ce dole shi wannan mutumin sa ya biya shi wani sai ka samu aikin nan ma dududu bai wuce sati biyu na aikin nan ba babu abin da ya kulla saboda haka mai babur din can ya kasa kasa ya ce dole sai an biya shi ya zo ya ta neman taimakon yan uwa da abokan arziki karimo nan yin wani abu yake da shi ya kariyar ya ga cewa ya biya wannan kudi kaga bacin rai 10-20 ka saka shi wannan mutum banda laifin sata ga kuma guma masa abu da kai na bacin rai na asara wata dukiyarsa akan rabuwa da zai yi saboda ka wannan haramun ne haramci wanda yake mai tsanani masu wannan muna fatan Allah an karar da su laifuka su ya zama sun daina
tambayar gaba ta fito daga wajen malam Abu Lubaba dake karamar hukumar Babura da yake cewa akar makalla kuma menene hukuncin inshorar lafiya wanda gwamnati take tsarawa ma'aikata dinga yankar kuɗi a albashinsu kuma idan mutum ya karɓi maganin yana da laifi ko kuwa
to na farko iya duk binciken da nayi akan harkar inshora ko a ce ta lafiya ko ta abubuwan hawa wato abu ne wanda zaka ce yayi kama da abin da muke kira caca cacan nan ita ce immal gunmu wa immal gurmu ko dai ka ci nasara ko a ci nasara kanka ala misali yanzu a zo a ce an dora wa ma'aikata inshorar lafiya wani za a yanki 4000 duk wata albashin sa wani za a yanki sama da haka wani ma za a kai 10,000 abin da za a yanka wani kasa da haka duk wata za a yanki wannan kudin to yanzu mu kaddara cewa Allah ya taimaki shi wannan bawan Allah da shi da iyalansa duk Allah ya ba su cikakken lafiya saboda haka a cikin shekaran nan da wahala a ce su je asibiti su nemi magani da yake naira 2000 ko panadol ko allura ko wani abu a tsawon shekaran nan shi kuma an yanke masa 10,000 a duk wata 10-10,000 ma'ana yanzu 120 aka yanke masa a shekara shi kuma bai je asibiti ne karɓi maganin ma da yake naira 10,000 ba kun ga anan tatar shi ta ci saboda haka yanzu shi ne aka ci nasara akan zakan mutumin da ya zo ne a tace sai zo an cinye kudinsa to ko kuma abin nan aka sin haka yanzu ma an Allah jarrabe shi ko shi ko iyalansa da rashin lafiya an zo ana ta yanke masa 10,000 to shi kuma a wata sai asibitin nan ta gwamnati ta yi masa hidima da ta kai naira 20,000-30,000 wani ma a kai 50,000 saboda haka abinda za a yanka kai wani ma abinda za a yanka 5,000 ce amma shi zai iya zuwa a wata a yi masa hidimar 50,000 kila wata mai zuwa a yi masa hidimar 10,000 kila wani watan amma yi wadda za ta kai 20,000-30,000 saboda haka anan kenan kamar shi yace wannan caca saboda haka wannan fi sabilillahi duk wani malami na musulunci da jifa tawassa yana cewa irin wannan bai dace ba kuma ba karin addinin musulunci bane akwai abin da ake cewa wato me zaka iya cewa a karo karo na taimako misali ma'aikatan wata makaranta ko ma'aikatan wani kamfani za su iya yi wa kansu wata shawara cewa to ko dai idan samun su iri ɗaya ne duk wata kowanne mai aje 500 ko duk wata kowanne mai aje 1,000 mun lamince duk wanda matsala ta sama a cikin mu a hidimta masa da wannan kuɗi ko dai su faɗi wani amount cewa to abinda za a hidimta wa mutum ɗaya kada ya tsallaka 30,000 ko kada ya tsallaka dubu 50 ko kada ya tsallaka ainihin kaza na kudi in ma wani shi ma irin wannan abin ta samu a dai kudin nan ayi masa ba mu da damuwa da zan aje dubu 1111 iya shekaru na ban bukaci ko dai ba dama dan Allah na bayar na bayar domin in taimako ya taso na ƴan uwa abokan aikin mu ko abokan karatun mu ko abokan kaza a dai ba ayi kun ga wannan da ban yi ki na farko wannan da zabin rai kowa da niyyar sayayi ba wanda ya tilasa masa abu na biyu mutun ya ba dama shi ba dan a bashi wani abu ba dan kawai idan wani abu ya taso na lalura haihuwa rashin lafiya wata matsala ta fada a dukiyar wani ko a iyalansa ko kaza a dibi abinda aka yarjejeniya ai masa wannan ya halatta a musulunci to amma irin wannan yanzu misali za ka akwai ta kamfanoni sai a ce an ba mutum mota kaza akan inshora sai kaga wannan mota shi kuma a ce kullun ana yanka kaza na diba kaza to ta iya yiwuwa motan nan ta inshora ana ba mutum shikenan Allah ya kiyaye ta makone lokacin da motan nan ta kone su ta shafa shi yanzu ma kila ba fara dauka kwandalarsa ba saboda haka su ta shafa kuma gashi aka ba mota ta iya yiwuwa an bashi motan nan yi ta zuba kudin nan da aka ciye ta zuba kudin nan motan ta dauki tsawon lokaci ba abin da ya faru a nunnan ka a haura yanzu kuma shi aka cuta ba shi ainihin ya zama a kansu ba to amma abin da mu ba mu sani ba ta yiwu wata tilastawa ce ta abin nan gwamnatocin duniya domin yanzu ga akwai abin da gwamnatoci na musulmi ba su da ra'ayinsa to amma sai ya zama cewa kasashen arna wanda suke ainihin America da Ingila da sauransu sai su wajabta ma kasashe musamman na Afirka cewa idan gwamnati na so a yi mu'amala da ita to dole sai ta farlanta ma ƴan kasa ko a matsayi na federal ko matsayi na state dole duk jihar da ba ta yi inshorar kaza ba to ba ta da cin gajiya ta kaza sai ga cewa wani gwamnan bai da ra'ayin abun ya san addini bai yadda ba amma kuma shi an fi karfinsa ba yadda zai yi yana ji yana gani akwai sakokinsa sai a ce ba za a bashi ba saboda haka dole saboda shi bai yi kaza bai yi kaza ba amma dai gaskiya kamar yadda na faɗa asalinta ba ta da ainihin dacewa kuma ba abin da ya halatta bane domin ta yi kama da cacin Allah ba mu yi kuma gyara
tambayar gaba kuma ta fito daga wajen Malam Muhammad Aminu da yake cewa malam kun ne ne shari'a ta koyar wajen daga hannu ko kuma shafawa a fuska a lokacin da ake yin addu'a
to daga hannu daban shafawa daban daga hannun nan hadisai sun inganta daga manzo alaihi salatu wassalam yana cewa Allah subhanahu wataala mai kunya ne mai karimci ne yana jin kunyar bawansa ya daga hannu yayi addu'a hannun nan ya dawo sifir babu komai ma'ana ana sa ran duk lokacin da ka daga hannu kai addu'a to ana sa ran Allah ya karba wannan addu'a ba kuma lalle in an ce Allah ya karba nan take kin ga biyan bukata ba a iya biya maka bukatar a kusa a iya turawa nesa a iya kare maka wani bala'i ba da wannan addu'a da aka karba maka ko kuma yayi maka wata damuwa ta hanyar wannan addu'a da aka karba maka to sannan abin da ya shafi shi kuma shafa fuska Bakar Abdalla Abu Zaid rahimahullahu ta'ala yayi littafi in ban manta ba ya sa masa suna juz'un fi mashil wajhi ba'da raddil aidi fi du'a ko lid'a cewa wato wannan wani dan littafi ne yayi wanda yake magana akan shafar fuska bayan dawo da hannuwa idan an yi addu'a in ban manta ba hadisi ne ko dai hadisi bakwai ko tara ya kawo su kuma din ya bi asanin din su ɗaya bayan ɗaya yace to wannan hadisi ga baki ɗayan su na shafa fuska bayan an daga hannu babu wanda ya inganta ga baki ɗaya to in ko haka ne in bai inganta ba kaga bai kamata mu ce sai mun shafa ba wani abin da yake dauka amma salisu wanda zaka in ya daga hannu kaman an zubo abin ne a hannunsa a tafinsa yana ga in ya aje hannunsa kaman ya zubar yawa to sai ya ga cewa to tunda yanzu hannu ya mika yana Allah ba ne kaman an zubo abin yanzu a tafinsa to tunda haka ne bari ya shafa fuskar sa wani ma sai ga hada kirji da yana abin nan to saboda haka dai gaskiya hadisan ba su inganta ba amma ba za mu ce wai idan mutum yayi yi aikin da ya kai ga haramci ba a'a ba wani malami da na san ya ce haka
shi kuwa malam Salim Gadar Maiwa a Ningi jihar Bauchi yana cewa ne malam ko menene ke nuna cewa mutum ya balaga a shari'a ta hanyar shekaru ne ko kuwa mallakar hankali
to To, ita balaga malamai sun ambata alamominta. Akwai alamomi da ya shafi maza su kadai, akwai abinda ya shafi mata su kadai, sannan akwai abinda kuma zai zama do ya hade su gabaki daya. Abinda ya shafi alamomi na balaga wanda ya hade maza da mata. Malamai suka ce na farko akwai fitar wato gashin mara. Duk lokacin da ya zama gashin mara ya fito a gundan Adam, to lalle namiji ne ko mace wannan ya kai shekaru na balaga. Kuma ana izina da ingantaccen hadisi lokacin da manzo alaihi salatu wassalam wato yasa aka yi wa Banu Qurayza kawanya. Aka zagaye su sakamakon sun ce amanar manzo alaihi salatu wassalam sun kariya alƙawari sun yage takardar alƙawari suka mara wa kafiran Qurayshawa baya domin ainihin yakar manzo alaihi salam da sahabbansa to Allah sai ya ba manzo alaihi salam izini cewa aje ayi musu kawanya a zagaye su lokacin da aka je aka zagaye su kusan aka samu ƴan kwanaki karshe suka yadda suka sauko akan hukuncin Sa'd ibn Abi Waqqas wanda ya karanta sirra ya san wannan to a lokacin manzo alaihi salatu wassalam yake ta to Sa'd ga Banu Qurayza sun ce ba za su sauko akan wani hukunci ba sai naka don a lokacin ma bashi da lafiya aka je aka taho da shi radiyallahu ta'ala an to shikenan sai ce ya bakin Allah hukunci na akan su wanda di ya zamo cewa ya balaga a cikin su to a sare wuyansa sannan mata da kananan yara su kuma su zamo ainihin a matsayin ganima da kuma fursunonin yaki da aka kama ana ganima ce ta yaki wanda za a zo a raba to a lokacin duk wani wanda ake shakkun cewa ya balaga ko bai balaga ba manzo alaihi salam sai ya sa a tafi kube wannan sakalle a kalle shi da an kalle shi aka cewa gashin mara ya fito tare da shi to shikenan daga cikin wanda za a sare wuyansa to daga nan malamai suka ce shi wannan ya nuna cewa abinda fitar gashin mara lalle babu shakka ya nuna balaga sannan kuma ana balaga ta hanyar mafarki ko kuma kafin sannan balaga ta hanyar shekaru Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da wani sahabi makamancin sa sun nemi Abbas dama a yakin Uhud sai ba Abbas dama suka fita yakin Uhud ba sai da yakin Khandaq yazo sai aka ba su dama ina jin in ban manta ba shi yakin Uhud da dama yin shekara ta uku shi kuma Khandaq ko dai karshen shekara ta hudu ko kuma cikin wajen shekara ta biyar to a wannan lokaci sai aka ba su dama suka halarci wannan yaki a lokacin da ya nemi a bashi dama abin nan a yakin Uhud ba a ba su dama ba ba su wuce yan shekara 14 ba saboda haka sai aka ba su dama a yaki na gaba ana kenan da wannan wasu ke izina suke cewa ashe idan da namiji ya kai shekara 15 za a kaddara cewa ya balaga duk da cewa a wannan gabar wasu malamai sun yi tafsiri suka ce ita balaga da shekaru tana da alaka da yanki an yi la'akari cewa yanki mai tsananin zafi to an fi saurin balaga a wannan yanki sai wai matashi sai ya balaga yana dan shekara 15 a lokacin da shi kuma yanki mai tsananin sanyi ya kai shekara 16 ma bai balaga ba to da wannan dai malamai suka ce ana balaga da shekaru saboda haka maganar malamai da dama suka ce dan miji idan ya kai shekara 15 gurgudan wancan hadisi da na ambata suna ganin cewa ya balaga sannan kuma akwai mafarki shine da namiji yin farki gashi yana saduwa da mace sannan kuma ya tashi ya ga cewa ainihin ga mani ya fito masa to wannan shi ma alama ce ta cewa shi ma ainihin ya balaga ya mace tana balaga ita kuma da soma jinin al'ada duk lokacin da ya mace ta soma jinin al'ada ko dai misali a ce kila ta kai shekaru da aka sani makamantanta in sun yi suna yin jinin al'ada misali shekara 13 ne shekara 14 ne zuwa ainihin 15 ne ko kuma a'a ya zo mata a lokacin da bai kai haka ba domin akwai wanda zaka ga cewa irin wannan yankuna na zafi sai ga yarinya ta balaga tana shekara 9 ma wannan an yi shi ainihin so da yawa a tarihi ya sha mai mutuwa to saboda haka dai wannan sune alamomi amma malamai suka ce fitar mamuna wajen ya mace wannan ba ya nuna balaga zai yi wa mamunanta su fito amma kun bata kai ga balaga ba wata sai su kai ma shekara da su fitowa kafin da su ma yin jinin al'ada saboda haka wannan dai su ne abubuwa da zaka ga malamai suna rubutawa cikin tattafai duk da zaka akwai wasu kare-kare da wasu ke yi kuma wannan ban sani ba ko gwaje ne ne da kullun suna cewa akwai budewan murya murya ta kan fashe ana sai ka ji da namiji murisa ta fashi ba irin yadda aka san murisa ba wasu na cewa daga cikin alamomi ne na balaga Allah dai shine mafi sani
sai kuma tambaye da ta fito daga wajen malam Abdulhadi dake guri a nan jihar Jigawa wanda yake cewa kar makalla ko matar da take yin al'ada za ta iya yin wankan mamaci
to ni dai ban karanta wani abu da yace ba za su yi ba na san akwai abu da na sha karanta shi kuma na sha ji abin nan cikin wakan yan firaje yana cewa banda mata masu haila ba a sa kun ba su jannaba ba to ina da tanko wannan ce ta sa wasu ke hasashen haka amma ni dai gaskiya ban karanta wani abu hakan nan a shari'ance da ya nuna cewa mata masu jinin al'ada ba za su yi wa mamaci wanka ba gaskiya ban karanta wannan ba
tambayar gaba na cewa akar makalla ko menene halattun kasuwancin nan da ake ta internet da za ka yi rijista da kudinka sai ka rinka tura hotuna kullum su rinka turo ma kudi har kudin da kai rijistar yayin ka sau uku daga gardafi gamba farin dutse a karamar hukumar Baraba
to gaskiyar lamari na faɗa ma yanzu a karatunmu na Bukhari na talata da ya wuce da ma wasu karatuttuka cewa mafi yawa kasuwancin nan da ke online wallahi man salisu kusan 99 a cikin 100 in baka ce 100 bisa 100 ba zaka samu haramtattu ne zaka samu cewa ko dai irin abin da suke kira a pyramid kasuwancin da za a nuna cewa in ka nemo customomi wargwadon ardin customomin da ka nemo wargwadon yadda kudinka zai dinga karuwa shi ma wancan customer da ka nema da ka nemo shi ma ya nemo wasu wargwadon waɗanda ya nemo wargwadon abin da za a dinga bashi sai ka samu kudaden wanda ake ta karba ne ake tatsa kuma su ne ku ake dawo muku da su wanda gaskiya wannan haramtaccen kasuwanci ne za ka san ba wani abin da ake sayarwa ba wani abin da ake juyawa a ce kawo riba wannan kudin da ake karba dai su ne ma'ana yan adam su ne kadarorin kasuwancin ba wai abin da ya shafi wani abu ake sayarwa ba kuma akwai wanda ma aka yi tambaya ina ji wai abin nan wani kasuwanci ne za ka zo ka sai data shikenan za ka buɗe wani menene kuma za ka buɗe wani menene wato gwargwadon da yadda ka bubbude ko wasu website ne za ka bude ko menene to daga baya sai bincike ya nuna cewa ashe wannan da masu kamfanonin wayoyi ainihin aka yi wannan haɗin gwiwar dan kudin datar da mutum yake ta kashewa to a ciki ne ake dan tsunko wani abu sai a dan yan masa a ciki ba wai wani kasuwanci yake ko wani abu ba saboda haka dai mafi yawan kasuwancin nan Allah za ka samu cewa kasuwanci ne ko dai ka samu irin wancan da na faɗa ko ka samu cewa a wani abu ne kawai da ma ni tsantsar riba a ce wai ka bada 200,000 ko 500,000 kai kuma duk wata za a baka 10,000 ko duk wata za a baka 20,000 to shi riba a musulunci za ta karu za ta rabu wani lokaci ma za a rasa amma a ce duk wata 10,000 za a baka duk wata 20,000 za a baka ba taba cewa an faɗi ba ba taba cewa riban nan ta karu ba ba taba cewa ta ragu ba to mutum shi da kansa ya san cewa ba magana bace ta riba magana ce ta riba ni dai abin nake faɗa har kullun don Allah duk lokacin da aka tallata wani kasuwanci ta internet za a yi shi online dan Allah mutum yayi kokari ya tuntubi malamai na farko ya san kaifiyar kasuwancin dalla dalla ka je ka zauna da wanda ka gamsu da karatunsa da tsoron Allahnsa ka baje masa malam ga wani kasuwanci da na shiga internet na gani ko aka yi min tallarsa amma malam bari in baje ma shi ka baje shi filla filla dai imani inda malami ne wanda ya karanta addini kuma musamman harkar kasuwanci zai iya gano akwai matsala ko babu matsala wa illa mutun zai shiga karkashin hadisin da manzo alaihi salatu wasallam yake faɗa wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram mutun ya zama abincinsa ta haram abin shansa ta haram tufafin sa ma na haram saboda ya zama mai mu'amala da riba muna fata Allah zare mu
Assalamu alaikum a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar rediyo Jigawa kuma muna bada ku kuma muna karbar tambayoyin ku ta wannan lambar waya 07 07 09 08 04. Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Sunusi Yaro dake karamar hukumar Ninja a jihar Bauchi, wanda yake cewa akar makalla idan mutum ya zo ya tara ana zaman tahiya a sallar asuba zai kabbara ya bine ko kuwa gware ne musu yi sallar yafi.
To babu shakka kamar yadda wannan mai tambayar yayi, akwai mutane da yawa da naga suna fada irin wannan kuskure. Wannan bai ke banci sallar asuba ita kadai ba, ko sallar zuhur, la'asar, magariba, isha, ko ce irin wannan abin yana faruwa. Akwai wanda za ka gama lokacin da suka zo ana raka'a ta ƙarshe, ana ɗagowa daga ruku'u har mutum ya zo zai kabbara sai wani ta tsaya tsaya ya lesu ai sun kusa gamawa, bari sai su ga mu kawai sun gama sai mu shiga tamu. To gaskiya wannan ba daidai bane ba. Manzo alaihi salatu wassalam cewa ma adraktum fasallu, duk abinda kuka ruska sai ku sallata tare da liman. Wa ma fatakum faqdu ku fatimu, duk abinda ya zama ku ce muku to in ya so sai ku ramo shi sai ku ci ko wannan abin. To kaga wannan da yace ma adraktum, duk abinda kuka ruska, raka'a farko ce, raka'a ta biyu ce, raka'a ta uku ce, ta hudu ce, in sallah mai raka'a hudu an sa mutum ne a halin ruku'u, ya dago daga ruku'u yana zaman tahiya, kai dai kawai ka kabbara da niyyarka kana bin liman kuma shikenan ka zauna. In ya sallame shikenan ka ci ko abinda ya rage ka ci, ko in ka samu cikakken raka'a daya ka ci ko abinda ya rage, in baka samu ko daya ba shikenan Allah ya kalli zuciyarka cewa ka bi umarni na Manzo Alaihi Salam. Allah in so zai iya baka cikakkiyar ladar jami'i, musamman a ce ma ba sakaci kai ko wata kasala ba, a dan wani abu ne dan tsare ka har ka samu wannan makaran. Saboda haka ne ba daidai bane abin da dama suke yi a ce a tsaya sai sun kammala, mai sabuwar ya kama mu ko mai sabuwar sallata mu, wannan bai dace da abin da shari'a ta nuna ba.
Da tambayar gaba bai rubuta suna ba, amma dai yana cewa a karin makalla akwai wata kira'a ne daga cikin kira'o'i da ake da su wacce ta fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala.
To mu sani cewa shi Alkur'ani duka zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma malamai sun yi gargaɗi da jan kunne cewa baya halatta a ce kira'a kaza ta fi daraja ko kira'a kaza ta fi matsayi. Akwai Hisham ibn Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhuma, shi Hisham wato ainihin wata rana ya zo masallaci ya samu an kammala sallah, Manzo Alaihi Salatu Wassalam har ya fita ko ya koma gida, sai na Umar shi kuma yana zaune a masallaci. Hisham da ya zo ya samu an kammala sallah sai ya kama sai ya shiga tashi sallar. A wata riwaya ya sai ya fara karatu a cikin Suratul Furqan, Sayyidina Umar yake cewa sai na ji shi yana karanta wa'insu harufa ko wasu kalmomi ba yadda Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya sanar da ni ba, ne kamar in ci kwalarsa in shaƙe shi yana wannan sallah. Amma sai na yi haƙuri, yana gama sallah sai na ci kwaikwayo shi da mayafinsa na jawo shi zuwa ga Manzo Alaihi Salatu Wassalam, na ce ya ma'aikin Allah ga Hisham na ji yana karanta sura kaza kuma sai ya karanta wurare kaza da kaza ba yadda ka koya mun ba. Manzo Alaihi Salatu Wassalam sai ya ce ma Sayyidina Umar, saka shi ya Umar. Sayyidina Umar ya saki ainihin Sayyidina Hisham, sai Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya ce karanta ya kai Hisham. Hisham ya karanta irin yadda Sayyidina Umar ya ji, sai Manzo Alaihi Salatu Wassalam ya ce hakaza unzilat, haka na aka saukar da ita, kai ma Umar karanta. Sayyidina Umar shi ma ya karanto wannan wurin da bambance-bambancen ya faɗi aka sun yadda Hisham ya faɗa a wasu gaɓoɓin, shi ma bayan ya gama Manzo Alaihi Salam ya ce hakaza unzilat, haka na aka saukar da ita. To ashe wannan ya nuna cewa kira'o'in nan tabbatattu ne, bambance-bambancen tun daga lokacin Manzo Alaihi Salatu Wassalam. Akwai wanda suke yankirinki da karambani, na taɓa karanta a wani littafi wai kira'a ko kuma wai kira'an nafi'u ita ce tafi, kuma kira'an nafi'u ma riwayan warshu, saboda haka ita riwayan warshin nan wai da ita za a yi karatu a lahira. Wannan gaskiya shaci faɗe ne, tatsuniya ce, babu wani hadisi da ya ambata wannan. Manzo Alaihi Salam bai faɗi wannan ba, ba wani sahabi ko tabi'i da ya tabbatar da wannan magana, ba daidai bane wannan. Kamar yadda za ka ba ma kira'o'i ba, wasu ma za su yi ai mazhaba kaza tafi sauran mazhabobi alheri tafi su kaza, wannan gaskiya ba daidai bane ba, musamman inda yafi hatsari a wajen karatun Qur'ani. Shi mazhaba akwai ijtihadi na malamai, amma ita kuma kira'a kawai zunzurutun zancen Allah ne. Imam Shatibi yana cewa wa malik yasin fil qira'ati madkhalun fa dunaka ma fihi rida mutakaffila, yake cewa ita qira'a qiyasi ba shi ga kwata kwata. Yanzu abin da ya shafi harka ta ibada akwai qiyasi. Yanzu misali mu dauki irin koken, koken babu ita a lokacin magabata, kai shekaru da suka kai 50 ma babu koken. To amma in aka duba meye illata, illata shine bugar da hankali da sa maye. To kaga sai a qiyasin ta akan giya, cewa to yashe ita ma haramun ce. To ita kuma qira'a babu wani qiyasi, kace kai qiyasin qira'a kaza akan kaza, to ya kamata akan ta waje kaza aka kaza, wannan baya halatta, babu qiyasi a irin wannan yanayi. Saboda haka dole mu yadda cewa duk abin da ya inganta ta fuskar riwaya to zancen Allah ne subhanahu wataala. Wani abin da ya faɗa akwai masu rubutu, wani malamin tafsiri ne mai rubutu, in yazo sai yake cewa sai kaje ya ce qira'a kaza ko qira'a da karanta wuri kaza tafi qira'a kaza, malamai da yawa sun yi suka akan wannan. Ba laifi bane ba mutum ya nuna cewa fuskar qira'a kaza ita ce tafi shahara ta fuskar Larabci, kaga cewa ita tafi shahara ba shi ne kuma tafi daraja ba. Saboda haka dai wannan gaskiya ba abin da ya dace bane, kuma ba daidai bane ya halatta ba a ce qira'a kaza tafi qira'a kaza daraja.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen Malam Umar Ibrahim da ke Nasarawan Kuki, karamar hukumar Bejin jihar Kano, wanda yake cewa malam kowanne irin falala sallar walaha take da shi, kuma kamar raka'a nawa ake yi, sannan kuma a daidai wannan lokaci ne ake kamanta yi.
To sallar duha manzo alaihi salatu wassalam ya kiraye ta salatul awabin, sallan masu mai da lamari zuwa ga Allah. Yana cewa salatul awabin hina tarmudul fisal, sallan masu mai da lamari zuwa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan shanu wato ƴan maruka ko kuma ƴaƴan raƙuma ƙanana wanda kofatan su bai ƙarfi ba suke jin zafi idan sun taka ƙasa mai zafi. Saboda haka sallan duha ko kuma sallar duha manzo alaihi salatu wassalam ya ambaci falaloli da darajoji, ko ba ko bai hadisin da na ambata ce kana yin sallar mai mai da lamari zuwa ga Allah ba karamin al'amari bane ba. Malamai sun tattauna akan iyakance rak'o'i, mafi yawa sun ce karancin ta raka'a biyu, mafi yawan ta raka'a takwas. Saboda manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya bude Makka ya yi sallah da hantsi gidan na Ummu Hani, Allah gara mata yadda, ya yi raka'a takwas kamar da Imam Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafin sa. To wasu malamai suna ambata cewa mutum ma zai iya karawa akan takwas saboda asar wanda ainihin suka dogara ainihin akai. Abinda malami suke cewa mutumin da Allah ya bashi iko yana yin qiyamul layli ko da yaushe, wannan ba ma sai ya shagaltu da cewa sai ya sallar duha, duk da cewa idan yayi yayi abu mai kyau. Amma mutumin da yake da kasalan sallan qiyamul layli to kada ya bari sallan walha ta kubuce masa. In an duba rayuwar manzo alaihi salatu wassalam, wato baya yawan yin abin nan nafilfili na duha kamar yadda aka ambata. Abin da Nana Aisha ta rawaito, duk ran da manzo alaihi salam bai samu yayi qiyamul layli ba, to idan hantsi yayi sai ya nafila raka'a 12, anan ba wai ramuwar sallar dare bane, da inda ramuwa ce da sai sha dai kamar yadda ya saba yi. Sai aka ce wannan kawai idraku ma fata ne, wato kamar ruskar abin da ya kuma ci ko kuma kwafe makwafin abin da ya riga ya gabata. Saboda haka dai sallan walha sallah ce mai lada, kuma na samun kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ta.
To na sauraro kusan saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu dakatar da wannan shiri sai a tsara a shiri na gaba insha Allah. A ko da lokaci a madadin ofishin gonar da shiga da yake ɗaukar da wani lokaci da kuma gaban malamin da yake samun tsaniya a Sheikh Malam Muhammad Nasir Yahya, sai waɗanda suke tare da Malam Malam Rabi da Malam Hamis kamar kowane lokaci, Salisu Shabi Dutse da na shirya na gabatar, muke fatan mu sadu a shiri na gaban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.